Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da bamu almasi garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Talata 12 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Don Sarfilu, jami'ai a hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce niyyar hukumar ta binciken gano tushen cutar corona ba ta neman wanda za a dora wa laifi bace. Jami'an tsaron ciki da dogaran tsaron ƙasa sun yi alƙawarin ɗaukar ƙarin matakai don tabbatar da tsaro a ranar rantsar da Biden. Sannan majalisar wakilan Amurka mai rinjayen ƴan demokrat na ci gaba da shirin tsige shugaba Donald Trump yayin da gwamnatinsa ke kawowa ƙarshe.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa ma'aikatan da ba na koyarwa ba a jami'o'in Najeriya sun fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku daga yau. Ko me yasa?
Abu na farko shine rashin tabbas da biyan albashi da ake na tsarin aikin sunna wanda yana da matsaloli kuma har yanzu ita gwamnati ta kasa gyara wannan matsalolin da yake biyan ma'aikata albashi.
Haka kuma za a ji cewa kwararan mazauna yankunan karkara zuwa birane na haifar da koma baya a fannin tsaro a Najeriya. Ko me ke haifar da hakan?
Babban matsalar ita ce kamar neman da aka yi ta. Wato yanzu yanzu matasan mu da suke karkara suna ganin ba za su iya neman da ayyuka ne na aikin wahala ne. Wanda suke ganin an binne ba su sha sai sha mai suna shan man ja da sauransu.
Sai aka zuce da mu cikin shirin kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'ai a hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce niyyar hukumar ta binciken gano tushen cutar corona ba ta nemo wanda za a dora wa laifi bace a daidai lokacin da hukumar ke tura wata tawagar ƙasa da ƙasa zuwa China a wannan satin. Babban jami'in bangaren matakan gaggawa na hukumar ta WHO Mike Ryan ya gaya ma wani taron manema labarai a Geneva jiya Litini cewa anan mu kokari muke mu samu bayanan da za su cece mu nan gaba ba neman wasu da za a dora wa laifi muke yi ba. Idan akwai laifi a cewar Ryan muna iya dora ma canjin yanayi, muna iya dora laifin kan manufofin da aka aiwatar shekaru 30 da suka gabata kan abubuwa da dama kama daga faɗaɗa birane zuwa yin lahani ga kurmi. Jami'an tsaron ciki da dogaran tsaron ƙasa sun yi alƙawarin ɗaukar ƙarin matakai don tabbatar da tsaro yayin rantsar da zababben shugaba Joe Biden a daidai lokacin da magajiyar garin birnin Washington DC ke kira ga jama'a da su zauna gida a ranar bikin. Ƙasa da mako guda bayan da wasu mafusatan magoya bayan shugaba Donald Trump suka ci ƙarfin matakan tsaro a gidan majalisar ƙasa ta Capitol a daidai lokacin da majalisar ke shirin tabbatar da zaben Biden. Hukumar ta 'yan sandan ciki ta sanar da Litini cewa za ta fara ayyukan tabbatar da tsaro na musamman tun daga gobe 13 ga wata sabanin yadda akan yi ranar 19 ga wata. Hukumar dogaran tsaron ƙasa ta tabbatar da Litini cewa za ta tura jami'an tsaro wajen 15,000 don tabbatar da tsaro a ranar kaddamar da shugaban, wanda hakan ƙari ne sosai idan aka kwatanta da 8,000 da aka tura a shekara ta 2016. Majalisar wakilan Amurka mai rinjayen ƴan demokrat jiya Litini ta ci gaba da shirin tsige shugaba Donald Trump yayin da gwamnatinsa ke kawowa ƙarshe. Tana mai zarginsa da ingiza tawaye wanda ya yi sanadin afkawa ginin majalisar dokokin ƙasa da mafusatan magoya bayansa da ke ƙin amincewa da kayar da shi a zaɓe suka yi. Duk da yake wa'adin shekaru hudu na shugaba Trump zai ƙare ne da yammacin ranar 20 ga watan Janairu. Takardar shirin tsige shin mai shafuka hudu na cewa Trump ya nuna zai ci gaba da zama mai hadari ga tsaron ƙasa, demokradiyya da kuma kundin tsarin mulki muddin aka bar shi ci gaba da mulki, kuma ya nuna halayen da ba su dace da shugabanci da kuma tsarin doka ba. Majalisar wadda ke da ɗan rinjayen ƴan demokrat na iya kada ƙuri'a cikin kwana guda ko biyu kan batun na tsige shugaban ƙasa. ƴan demokrat wajen 218 sun rattaba hannu kan batun tsige shugaban ƙasar, wanda hakan ya ba su rinjaye a majalisar wakilai mai mambobi 435 ko da ma ba tare da ƙuri'ar wani ɗan republican ba.
In an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da labarai. kafin nan a Najeriya kungiyar ma'aikatan da ba na koyarwa ba a jami'o'in kasar wacce aka fi sani da NASU sun fara yajin aikin gargadi na kwanaki 3 daga yau Talata domin su jawo gwamnati kunne akan tawayewai bukatun su guda 8 ko su dinduma yajin aikin na sai ba ta gani kamar yadda za a ji a wannan rahoton na wakilin Madina Dauda.
Kungiyar ma'aikatan jami'o'i tare da haɗin gwiwa da wasu kungiyoyi guda biyu da na manyan ma'aikatan su Sanu da kuma na ma'aikatan da ba na ilimi ba Jack sun dauki wannan mataki ne don nuna rashin gamsuwar su da wasu abubuwa guda 8 kamar yadda shugaban kungiyar nasu ta jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudil dake jihar Kano Nura Muhammad ya zayyana
jami'ar kimiyya da aka yi 2009 lokacin farigayi shugaban Adua gwamnati ta kasa cika su abu na farko shine rashin tabbas da biyan albashi da ake na tsarin aikin sunna wanda yana da matsaloli kuma har yanzu ta gwamnati ta kasa gyara wannan matsalolin da yake da ake biyan ma'aikata albashi na biyu rashin biyan wani allowance da ake biyan ma'aikata musamman wanda suke mataki na 13 zuwa sama na uku akwai rashin biyan arrears na minimum wage wanda gwamnatin tarayya ta fara aiwatarwa a cikin April na 2019 wanda har yanzu ba a biya arrears ga ma'aikatan jami'o'in ba na uku akwai tsaiko da ake samu na ci gaba da tattaunawa na wannan yarjejeniya a sabunta ta na biyar shine akwai rashin biyan haƙƙoƙin ma'aikata da suka bar aiki abu na shida shine akwai mukamai da ya kamata a jami'o'i a ce ma'aikata wanda ba su ke koyarwa su suke kula da wannan mukaman to malamai masu koyarwa sun kwace wannan mukaman abu na bakwai shine jami'o'i na jihohi an ba su ba a ba da kuɗin gudanar da su sosai sai abu na takwas shine a ƙa'idar kowace jami'a duk bayan shekara 5 gwamnati za ta tura abin da ake kira visitation panel to kusan sama da shekaru 10 har yanzu gwamnati ba ta kafa wannan visitation panel da za a zaga jami'o'i su gumi ake aiwatarwa ba to wannan su ne yan korafe-korafen da mu kungiyoyin mu suke da shi akan gwamnati
Nura Muhammad ya ce gwamnati tana fifita kungiyar malaman jami'o'i akan ma'aikatan jami'o'in saboda haka suna neman a daidaita sahu shi kuwa malami a bangaren koyar da ilimi a jami'ar Abuja Dr. Usman Abdullahi Manu zanga zangar jan kunnan nan na kwana uku lalle zai taba ayyukan jami'o'in
yajin aikin nan ya kasance barazana ma ma'aikatar ilimi a Najeriya bana goyon bayan wannan yajin aiki kuma idan ai zai iya shafan abubuwa harkoki na makaranta saboda ata albashi da ake biya su ne masu biya so kin ga dole ya shafe mu idan misali abin yayi tsayi kin ga zamu yi ta aiki babu albashi akwai abubuwa da dama da za su iya shafar jami'ar
abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan wa'adin kwanaki uku da kungiyoyin suka bayar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka garin birnin Washington DC ga Ibrahim ya dawo da labarai
To Sarfilu kafar sada zumuntar nan ta fala ta maka kamfanin Amazon a kotu saboda fitar da ita daga ma'adanar bayanai ta saba mallakar Amazon da aka yi kafar ta fala wadda ta bayyana fitar da ita da aka yi daga saba din Amazon a matsayin kokarin gurgunta ta ta ce kamfanin na Amazon ya aikata laifin murkushe gasar kasuwanci sabar jejeniyar kasuwanci da kuma yin shishigi a harkar fala din da masu amfani da ita musamman inji kafar ta fala kamfanin Amazon ya saba ka'ida ta wajen kin ba ta wa'adin kwanaki 30 kamun fitar da ita daga saba din sa karar ta buƙaci kotun tarayya da ta taka birki ma kamfanin na Amazon idan ba a dakatar da Amazon ba kafar fala ta gama yawo kenan saboda babu yadda za ta koma kan yanar gizo a cewar karar ta ƙara da cewa ko da jinkirin kwana guda aka yi hakan na iya gurgunta kafar fala saboda shugaba Trump da sauran jama'a za su koma wasu kafafan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana shirin ayyana 'yan tawayen hutsi masu samun goyon bayan Iran a matsayin 'yan ta'adda matakin da majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗin cewa na iya haifar da sakamako mai tsanani a siyasance da kuma ta fuskar al'amuran jinkai dama an yi ta hasashen cewa wannan na iya faruwa a wannan lokaci da gwamnatin Trump ke shudewa yayin da take ƙara matsa lamba ma Iran wannan ayyanawar za ta fara aiki ne ranar 19 ga watan nan na Janairu wato kwana guda gabanin kaddamar da zababban shugaba Joe Biden. A wata takardar bayani ta yammacin ranar Lahadi, Pompeo ya ce manufar ayyana ƴan tawayen hudi masu samun goyon bayan Iran a matsayin ƴan ta'adda ita ce a iya ladabtar da su game da aika-aikar da suka hada da har-haren da akan ƙetare kan iyaka a kai kan farar hula, madafun harkokin rayuwa da kuma jiragen ruwa. A ƙarshe, gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump jiya Litinin ta sake ayyana ƙasar Cuba a matsayin mai ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Ana saura kwana tara kawai shugaba Trump ya sauka daga karagar mulki. Wannan matakin ya janyo kakaba ma Cuba takunkumi jim kadan gabanin hawar Joe Biden karagar mulki, wanda hakan zai sa duk wani yunkuri da Biden zai yi na maido da dasawa da Cuba irin ta zamanin Obama ya kasance da wahala.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Kwararren mazauna yankunan karkara zuwa birane, lamarin da masana ke ganin ka iya mayar da hannun agogo baya da kokarin shawo kan matsalar rashin tsaro da karancin abinci. Muhammad Nasir na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Yankunan karkara su ne sahun gaba wajen noma abinci wanda jama'ar yankunan za su ci da kuma fitarwa birane har a samu wadata kasa da abinci. Sai dai saboda wasu dalilai da suka hada da rashin isassun abubuwan more rayuwa da kuma neman kyakkyawar rayuwa kan sa mazauna yankunan na karkara yin kaura zuwa birane, abinda ke kawo kuma baya ga noman kuma wasu na ganin cewa yana barazana ga harkar tsaro. Abubakar Mailato shine shugaban kungiyar matasa mai rajin wanzar da zaman lafiya da kawo sulhu a cikin al'umma, wadda ta gudanar da wani taro na jan hankali akan illolin kwararren mazauna yankunan karkara zuwa birane.
Babban matsalar ita ce kamar neman da aka yi ta wadda ya ce yanzu matasan da suke karkara suna ganin ba za su iya neman da ayyuka na aikin wahala ne, za ka bar su je birni garin da su neman rayuwa wanda suke ganin an binne na ba su sha su sha mai suna sun yi ja suna shan man ja da sauransu, don haka su ma ba su su kwaikwaya. Kaga in yana nema za ka ga ba akwai damuwa, amma yanzu ya ga mutum ya zo birni ya kama gidan haya yana da mata biyu yana da iya goma ko amma kuma bai da wata takamaiman sana'ar da ya kamata a ce yana yi.
Comrade Ahmad Sarki matashi ne a Sokoto wanda ke ganin lokaci yayi da ya kamata matasa su ƙara zara dantse wajen bada tasu gudunmawa ga warware matsalar rashin tsaro a Najeriya.
Duk wani matashi mai kishin ƙasa tai da jiha tai ya kamata ya shigo cikin wannan harka wanda take maganar security. So ya za a yi a inganta ainihin security da kuma magance ainihin matsalan bandit da muke fama da ita.
Masana halarar dan adam kuma Professor Tukur Muhammad Baba na ganin cewa ko bayan neman abubuwan more rayuwa rashin tsaro ma ya taimaka gaya ga kwararren mazauna yankunan karkara zuwa birane.
Akwai wurare da yawa da ya kasance mutanen karkara suke gudu cikin dare su dawo birni su kwana da swahe su koma su yi ayyukan da za su yi da daddare su dawo. So kaga shi wannan kansa wannan abin yana nuna tabarbarewan sha'anin tsaro ne a cikin kasan gaba daya. Wannan tururuwa da ake zuwa garin zai kawo abu kuma daban. Irin waɗannan abubuwa suna iya kuma kawo tabarbarewan irin ƴan ƙananan rashin tsaro da sace-sace da sauransu. Ba mu sani ba, amma lalle gaskiya yana iya sa mutane cikin wani halin kakanika da zai sa kuma su yi wani abu da ba su taɓa yin tsammani za su yi ba.
To ko menene mafita ga wannan matsalar?
Mafita shi ne a gwamnati ta fito da tsari na magance abubuwan da ke sa mutane su gudu hijira zuwa cikin gari. Akwai wasu abubuwa da ya kamata a bar wa al'umma su yi da kansu don tsaron kansu, ba sai sun jira 'yan sandan nan ba, ba sai sun jira jami'an tsaro ba, don ba mu da su isassu, ba su da kayan aiki isassu, kuma a gaskiya zahiri ba su iya aikin nan. Abubuwan nan sai dala tabarbarewa yake yi. Har yaushe za mu yi tsammani abubuwa za su canza tunda babu alaman an samu bakin zaren wannan abin da masifa da ke damun mutane.
Da yake hukumomi na faɗi tashi wajen shawo kan matsalar rashin tsaro a Najeriya, ya amfani da shawarwarin masana kan iya taimakawa ga samun biyan wannan buƙatar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gani da Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Kinda mai girma shugaba Buhari ya hau mulki nawa ake saida masara nawa ake saida buhun shinkafa batun garo da yake magana a lokacin mu lokacin mulkin jam'iyyar PDP Katsina dai tana zare daga gwamnatin Buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka yazo ya same ta bayan da ya shiga wani ba tsallin aka da kasa lokacin kuma ta buɗe ta Trump da meeting
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sadarmu da ku a wani sabon shiri na tsakamawa muna fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC to yau zamu kawo muku kashi na biyu na muhawara da Ibrahim Abdul Aziz wakili muna yola ya shirya mana kan batun alƙawarin da shugaba Muhammadu Buhari yayi da kuma ko an samu an cika su kamar yadda aka yi alƙawarin za a cika su din a cikin wannan shiri ne din zamu duba dalilan ko kuma wasu daga cikin dalilan da yasa har yanzu yakin Boko Haram yake ci yake cewa da alƙawarin da shi Buhari yayi na ganin bayan wannan matsala sannan kuma Buhari ya alƙawarin yakar cin hanci da rashawa shi ya ci wannan yaki din kuma shin mutanen Borno suna amfana ta wasu hanya daga wannan yakin na Boko Haram abin da yasa yake kagewa kenan ba da ba haka zamu duba ko Buhari zai iya kammala wannan yaki cikin nasara kafin ya sauka daga mulki to ba ta da bata lokaci ba ga Ibrahim
a bayan sai yace shi kaji abin da ya fada amma a matsayin ku ko a zamanin ku lokacin gwamnatin ku take mulki na Gani ta PDP an daki lokaci ai wannan matsala Boko Haram an yaki ci yaki cinyewa har zuwa lokacin da karba ku a naku me kuke yasa ku gani yau fa daga shekaru 12 an kasa kawo karshen wannan matsala Boko Haram ne
to matsala Israil ta ku ce kuma tunda lokacin ya fara
karyatawa a wai ba mu so mu koma baya kai mu koma baya kai ka fada ne ne da mutane
ya cewa a lokacin da mai girma shugaba Buhari ya hau mulki nawa ake saida masara nawa ake saida buhun shinkafa
eh zamu zo kan wannan muna batun maganar tsaro kan kuma baya yace shehu zamu zo kan wannan batun
batun tsaro da yake magana a lokacin mu lokacin mulkin jam'iyyar PDP Katsina dai tana zare amma yanzu duk da cewa dan Katsina ne yake mulkin shugaban kasa kuma dan Katsina ne gwamnan Katsina kawun shugaban kasa kanshi an sace shi yaya kuma talaka kawun shugaban kasa in dai har za a iya sace shi gwamnatin tarayya ta biya kuɗi a fidda shi wasu kuma an sace su an biya kuɗi an karɓo su amma a lokacin da PDP take mulki haka bai faru ba
bari mu dawo muna da batun maganar tsaron nan Dr. Umar Duhu kamar yadda kai alƙawari kan cewa za ku magance tsaro wani batu da ake da ya shafi wannan tsaro shine na batun maganar kan cewa shiru da shugaba Muhammadu Buhari na duk da shawari da kuma kira da su 'yan majalisar ƙasa da na dattawa da sansu da suka yi na wakilai kan cewa a canja shugabannin hafsoshin tsaro amma abun yaki wasu na gani kamar kan cewa wannan na ɗaya daga cikin matsalar da ya sa ma a kasa kawo matsalar tsaro ƙarshe.
Ni abin da nake son faɗa kan maganar tsaron nan mutane ya kamata su san cewa fa maganar da jami'ar APC ta yi kawai ta samu mulki 2014-2015 mutanen Najeriya kamata su san cewa idan kana waje ba ka shigo gida ba ka san damuwar shigo gida ba kullum ko ana wasan kwastin ba idan ma wanda suke kallon kwallo a gini ɗin talabijin da kuma wanda suke fili sun fi wanda suke cikin wasan ma iya wasa gaba daya daga Muhammadu Buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka yanzu ya same ta bayan da ya shigo wani ba tattalin arziki ta yi kasa lokacin kuma ta bude da Trump ta miki saboda haka abin da nake so da mutane tsaron kasa fa ko kuma tsaron jiha ko tsaron angwani ba na mu shugaba ɗaya ba ne na duk kowa da kowa ne yau kowa ya kawo shawarwar da yake da kyau dole jam'iyyar shugaba Buhari zai amfani da ita
eh wai batun da ake shi ne jam'iyyar ku Dr. Umar Duhu kan mu koma baya
ba mu shi ne yake zuwa ibada a Saudiya kan abinci da mazuru ba su sace a Saudiya ba ne
ina zuwa ba mu zo nan ba
a dinga da yawa da lokaci din nan sai ke canza abubuwan da yake faruwa a ƙasa da duniya gaba daya
to da ta duhu ba mu zo nan ba
ana samun ruwan nan ma tana yawanta fiye da yadda take yanzu amma yanzu ruwan ta ɗan ragu zai wata ta zo ko da karfi da ya barna ta yi bala'i da ba a samun to
Dr. Du ba mu zo wannan ba mun har yanzu dai muna batun maganar tsaro kai ku kai mu can za mu zo batun da muke shine na batun misali jami'ar ku take mulki a Najeriya ta APC ƴan majalisar wakilai da ta ita take da rinjaye amma suka ba sharin kanci ya kamata a sauya shugabannin hukumomin tsaron nan sai ta ki wasu daga kaman kanci wannan a tsira ga cikin matsalar da ta kawo ita jami'ar samun rashin samun nasara kan matsalar tsaro
to ka gani shugaba kullun shi yake da wanda yake aiki da su wanda kuma yarda za su yi masa ayyukan nan walau ya fi amincewa da wayannan mutanen walau ya ga cewa wayannan mutane za su biya masa bukatunsa a lokacin da ya kamata ya sha karfin wannan yaki da ta'addanci wallahi shi ya fi sani amma mu addu'a mu shine mu ba shugabannin goyon baya su a takan wannan tsaron amma ni tunana shine duk zuwa lokacin da mutum aikinsa ya gaza ya kamata a sake mu a canja shi ina cikin ra'ayin wanda yake kira a kan cewa a sake wannan shugabannin tsaron Najeriya nan a kawo masu jini a jiki wanda za su yi wannan aikin kuma a sha kan wannan fadan da ake abu da ta'addanci da kuma yaki da masu sace-sace mutane da sauransu ba su da ni ina ban shawarar cewa inda hali shugaba ya ji koke-koke mutane ya sauya wannan shugabannin tsaro na Najeriya gaba daya a kawo sabbi domin me ka duba
a baka sai lalle ba kenan
aikin soja ina so ne a ce ya zama shugabannin sojoji ko shugabannin sojojin sama na ko na kasa ko ta ruwa amma yanzu sun shekara biyar da sauran suna sama suna kan mulki to ya sa wani su daga cikin farko da ta samu sun kai wannan makamin ba
saboda da duk za mu dawo
aiki ya kamata a rafa mata amma kuma a sauki a sauye su duk a kawo da su bala wannan aikin mu jiwa mutanen Najeriya ka san dole aka canja aka ce motar ka ta ta yi a kullum ka ɗan jin kwan baka canja ran da ka sa sabu za ka yi jikin mata miƙe su saboda haka kira
amma du
a sauye su
du
a kawo sabbi wanda za su zo wani aikin a karfa da wannan fada da yan ta'adda
to ba da za mu dawo gare ka amma wani zai tare kaman kan cewa watakila ita jam'iyyar ta ku bata da ta cewa ne akan yadda ake shugabancin kasar bari in koma ga shi Barista Eti Shehu ku a matsayin ku ne a daya ku gani mutum kiran da aka nikan cewa a sauya shugabannin hukumomin tsaro
alhamdulillah ni dai kaman shi Dr. Duhu ya so sani inda nake so wanda kuma ina so mar matashiya ne akan abin da ya kula ya tabbatar wa duniya cewa shi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ba abin da al'umma suke so ya ce ba tunda dai jami'an tsaron da Luwete shugaban kasa ya fi yarda da waɗanda ya ga su za su mar aiki Allah ya nuna gazawansu al'umma kuma gaba ɗaya sun yarda sun gaza har ma 'yan majalisu na tarayya sun yarda sun gaza sun ga sun yi a canza su ya fi ya canza su menene sirrin rashin canja sunan shi da ake yi ne ko kuma dai akwai wani manufa ne dama na wannan ta'addanci Allah ya sa da gabakin shi maganan ya fito kuma shi ɗan jam'iyyar APC ne mu ya yi jam'iyyar PDP kanmu yana daure mutane ne an ce su ne jami'an tsaro wanda kuma mun sani gwamnati nan ba dukiyar da bata kashe ba a ta fannin tsaro amma kullum a kan tabarbarewa yake wanda har ma ya kai muna ganin koke-koken wasu ƙananan sojoji kan cewa ana kai su daji zubar da su ba a ba su alawa an raba su da iyayensu an raba su da iyalansu haƙƙin su ma da ya dace a ba su ba a ba su kai har ta ma akwai lokacin da na gani ana nunawa a bidiyo wanda kuma ina kyautata zaton a cikin masu sauraron
wannan zargi ne amma ya kake gani kaman kan cewa domin ana zargin kan cewa watakila ma akwai cin da ya shashe sabon yake cewa yake cinyewa
to ai babban katin aidin ma General Buhari wanda kuma ko an san shi da shi shine ya ke da cin hanci da rashawa wanda in har kuma matsalan cin hanci da rashawar ne ya sa a rikici ya fi cinyewa talaka sun ga lallai a ce dama an buye ne da sunan yaki da cin hanci da rashawa domin a samu wannan jagorancin al'umma
to ba da wato bari mu je ga shi a ɗan APC kai magana kai magana su sai
ko ki kaman a wannan
to yau to me zaka ce kan abun da Eti Shehu yau ya faɗa
magana zargi da a dena amfani da magana zargi da don kai zama shine magana da wanda za a amfani da ita zargi ne kullum ba handa shi ai loya ne ya san menene ake nufi da zargi yanzu aka zargi ne kungiyar ya bane zargi ne saboda aka zargi ne farko da zargi ai ba ka je ka daure mutum akan zargi ba sai ran da kudi da tabbatar cewa yayi laifi saboda haka ni abin da nake so faɗa ga yaro ne su ma ba da ya da ko ji na ba da ruwa ji na jama'a ne zargi ba da ruwa ji na jama'a abin da nake so faɗa shi ne magana cikin da rawa lokacin mulkin soja na farko da wannan na biyu da wanda murtala ya hau ya yaki wannan abun ba da wasa ba magana ce yake da cewa abu ne wanda ya kaji su ba wa a Najeriya kadai ba a duniya gaba daya
to bada ma da Dr. Duhu
da aka samu hadin kai ne daga ma'aikata
to Dr. Duhu
ma'aikata nan ya ajiya da baki da su ake cin mai tsammanin kasa da kuma jihohi saboda haka ni ba na cin komai fata na shi ne duk wanda ba ka kawo shi da fata kwarar shi da cewa shi wannan ya gashi ya saki kudi sanan Muhammad Buhari ba zai bar shi ba mafi zargi da ake nan kada su kawo shi da in su kawo shi da ni din nan zan sha gaba mu je mu kai inda za a kai wajen kuliya a tabbatar cewa an hukunta wannan mutane
to Dr. Du
da ko shi da Muhammad Buhari ya wata magana da kai magana akan dan takarar gwamnatin jihar Edo me ya faɗa yace to kuma FDD ki ku je ku tire ta dinke nan gwamnati ku guda biyu ko da ka wannan duka guda ke sai din baran da ko ta daure ka ba to dole mutane kuma da fara dokar Najeriya sai da aka daure kan ba haka ba dole ne ka kura sai da kuriya ta bada jawab ta
to Dr. Du
sai ya magana abin da ke zargin ka
to Dr. Du Dr. Du ina kai ka Dr. Du
muna kan kokari kuma magana da na faɗa akan zaman tsaron nan
a'a kada mu
ne ce wani shugaban kasa bai sa abin da yake ba a'a yau idan ana ya kima ya nuna cewa ba a cin shugabannin rundunar sojoji da sauransu saboda haka yanzu kun samu kanmu a cika mai wuya ne wanda dole ne ko a yakura ya canza su kuma ya aiki da su sai mu sani inda wannan take yawa dauki a Najeriya kan Najeriya kanta kenan
saurare ni
talakawa
to naji
ko kike in Najeriya da sauransu ai abin da ya kamata din ai zama tare amma garan ta amfani da ra'ayin yan talakawa to wannan kuma ba daidai ba duk shugaban kasa da Muhammadu Buhari bai damu da wani mai hannu da shuni ba ya fi damu da talaka da yake kasa din talaka ya samu abin da zai ci ya samu koyi amfani abin da zai walwala da shi sai ya tabbata cewa shi din nan kuma ba barci a baya ba
to ga shi kuma malamai to na za mu tsaya sai Allah ya kai mu mako na gaba mu dawo mu ci gaba da shirin da kuma sauraron wannan muhawara din da cikin muhawara ta mako mai zuwa za mu ji wasu daga cikin zargin da ake wasu daga cikin ministocin shi Buhari game da cin hanci da rashawa sannan kuma za mu ga ko Buhari zai iya kammala wannan yaki na Boko Haram kafin shekarar 2023 lokacin da za a zo ƙarshen wa'adinsa na yanzu to a madadin shi Ibrahim Abdulaziz da bakin nasa da kuma Garas Alheri Abdu da ta shirya mana ta hada mana wannan shiri ne Ali Mustafa Sokoto daga nan Washington DC nake muku bankwana a huta lafiya
madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
Jami'ai a hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce niyyar hukumar ta binciken gano tushen cutar corona ba ta nemo wanda za a dora laifi bace a daidai lokacin da hukumar ke tura wata tawagar kasa da kasa zuwa China a wannan satin. Jami'an tsaron ciki da dogaran tsaron kasa sun yi alƙawarin daukar ƙarin matakai don tabbatar da tsaro yayin rantsar da zababben shugaba Joe Biden a daidai lokacin da magajiyar garin birnin Washington DC ke kira ga jama'a da su zauna gida a ranar bikin. Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan damakarar jiya Litini ta ci gaba da shirin tsige shugaba Donald Trump yayin da gwamnatinsa ke kawowa ƙarshe tana mai zarginsa da ingiza tawaye wanda ya yi sanadin afkawa ginin majalisar dokokin ƙasa da mafusatan magoya bayansa da ke kin amincewa da kayar da shi a zaɓe suka yi.
Masu sauraro, a nan muke a ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku zo su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya. Kafin mu sallama, muna ta yi Honorable Salisu Abdullahi Masu Gumel murna aurar da Efa Shafa'atu Salisu Masu da angonta Malam Ishaq wanda za a yi rana Asabar da ƙarfe 2:30 na yamma a masallacin Umar bin Khattab da ke garin Gumel. Allah ya ba da sa'a da zuriya ɗayyuba. Fa kuma muna ta yi mai sauraron mu a koda yaushe tukur haraka tsohon garin Rajau murna samun karuwa ɗaya mace Allah Ubangiji ya sa mai taimakon iyaye ci da kuma al'umma. Yanzu a madadin Ibrahim Ta Almasi Garba wanda yake yana gabatar da shirin da kuma Cibahiro Gido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim kuma da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa salamu alaikum.